Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da kuma dalal. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 1 ga watan Afrilin shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Kristoci a sassan duniya na ta shagulgulan Easter. Amurka ta dakile wani yunkuri na bincikar zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun Isra'ila suka yi akan Falastinawa. Yayin da kasar Saliyo ake ci gaba da kidayar ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar da aka gudanar a zagaye na biyu.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata ƙungiyar rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta janye jerin sunayen wasu da ake cewa su ne suka handama kuɗin ƙasa.
Sun ce to tun da ake mula da kuɗin kasata ko? Ba su magana ba, to kuɗin kasata su ne kamar wajen kamfen ɗin Buhari. Zaɓen Buhari da aka yi fa, kamar da aka yi da kai.
Haka kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya ya taya al'ummar Kirista murnar zagayewar bikin Easter.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana cikin murna da farin ciki yayin da taya murna da ɗan uwanmu mabiya addinin Kirista a wannan biki da ya zo na Easter.
A jamhuriyar Nijar ma za mu ji yadda ake gudanar da bukukuwan Easter a wannan rana. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce tana jiran masarautar Kano ta kammala ƙarƙare wani daftarin dokar daidaita iyalai. Daga nan kuma za mu kawo muku sabon shirin Idan Ƙwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kawo cikas ga wata bukata da aka gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bukatar da ta nuna a bincike zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun Isra'ila suka yi amfani da su akan Falastinawa waɗanda suka fita domin yin zanga-zanga a yankin zirin Gaza. Wani jami'in diplomasiyan Faransa ne dake kwamitin ya bayyana wa kamfanin jallancin labaran ƙasar ta Faransa matakin da Amurka ta ɗauka na daƙile bukatar ta neman a gudanar da binciken. Hukumomin yankin Falastina sun ce akalla mutane 15 dakarun Isra'ila suka kashe a ranar Juma'a, sannan sama da mutane 750 su ma sun samu raunuka daga harbin bindiga. A jiya Asabar aka yi jana'izar waɗanda suka mutu, inda mahalarta jana'izar suka riƙa kiran da a ɗauki fansa. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinjina wa sojojin ƙasar da suka harbi Falastinawan. Yana mai cewa matakin yunkuri ne na kare 'yancin gashin kan ƙasar da kuma tabbatar da tsaro ga al'ummar Isra'ila. A yau Lahadi, Kristoci a sassan duniya suke bukukuwan Easter, ranar da suka yi amanna cewa Yesu Almasihu, wato Annabi Isa alayhis salam, ya tashi bayan da ya mutu. Wannan rana ita ce mafi girma cikin bukukuwan da Kristoci ke girmamawa a shekara. Dubban mabiya ne suka taru a dandalin St. Peter's Square da ke fadar Vatican domin sauraron jawabin Papa Roma Francis na shekara-shekara wanda ake kira Orbi, wato ga wannan birni da kuma duniya baki ɗaya. Yayin wani taron addu'a da aka yi a daren jiya Asabar, Papa Roman ya gudanar da wankan tsarkake wasu mutane 8, ciki har da wani bakon haure ɗan Najeriya da ke bara a Italiya wanda ya yi suna a ƙasar ta Italiyan, bayan da ya yi nasarar karɓe makami a hannun wani ɓarawo da ya je sata ba tare da shi ɗan Najeriya ya yi amfani da wani makami ba. Papa Roman har ila yau ya yi kiran a sasanta rikice-rikice da suka dabaibe Gabas ta Tsakiya da kuma Siriya. A ƙasar Saliyo ana can ana kidayar ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a zagaye na biyu. A jiya Asabar aka gudanar da zaben yayin da ake ƙoƙarin maye gurbin shugaba Enes Bai Koroma wanda zai kammala wa'adinsa na biyu na shekaru 5-5. Masu kada ƙuri'a sun yi zaɓe ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta APC Dr. Samura Matthew Wilson Kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar 'yan adawa ta SLPP Julius Mada Bayo wanda ke takara a karo na biyu. A shekarar 2012 Bayo ya sha kai a hannun shugaba Koroma mai barin gado. Rahotanni sun nuna cewa ba a samu tururuwar mutane zuwa rumfunan zaɓe ba a wannan karo kamar yadda aka gani a zaben farko. An sake zaben ne bayan da dukkanin ƴan takara suka gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka da adadin da ake bukata kafin a ayyana samun nasara. Daga cikin kalubalen da wanda ya lashe zaben zai fuskanta akwai batun farfado da kasar ta Saliyo daga mummunan bala'in cutar Ebola da ta afkawa kasar a shekarun 2014 da kuma 16. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani tsohon fitaccen dan wasan kwallon kwando a nan Amurka ya jagoranci wani gangami a birnin Sacramento da ke jihar California, inda ya kira da hukunta ‘yan sandan da ke da hannu a kisan wani bakar fata mai suna Stephen Clark, duk da cewa baya dauke da makami a hannunsa. Gangamin wanda aka gudanar da shi a ƙarshen makon da ya gabata na zuwa ne bayan wani tattaki da ɗaruruwan mutane suka yi cikin lumana a ranar Juma’a, bayan da binciken da aka yi a kan gawar Clark ɗan shekaru 22 ya nuna cewa harbi 6 daga cikin 8 da ‘yan sanda suka mai sun same shi sakamakon da ya saba rahoton da ‘yan sanda suka bayar. An dai jibge jami'an tsaro a gangamin da tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando Matt Barnes ya jagoranta, wanda ya taɓa bugawa ƙungiyar ‘yan wasa ta Sacramento Kings wasa.
Like I said, this is near and dear to my heart for reasons like this. I got 2 9-year-old boys.
Yace kamar yadda na faɗa, wannan batu yana zuciyata. Ina da yara maza ƴan shekaru 9 kuma ina musu fargaba, ina fargabar abin da zai iya faruwa da su a hanya. Ta yaya za mu faɗa wa ƴaƴanmu cewa saboda launin fatar su wasu mutane za su kyamace su? Wannan ai bai dace ba. Wannan wani abu ne da sai kun ci gaba da faɗakar da ƴaƴanku a kullun. Koriya ta Kudu da Amurka sun kaddamar da atisayen shekara-shekara na haɗin gwiwar sojojin ƙasashen biyu a yau Lahadi, bayan da suka jinkirta atisayen da kusan wata guda domin a kammala gasar wasannin Olympics ta Hunturu, da zumar ganin an shata hanyar da za ta samar da zaman sassantawa tsakanin Koriya ta Kudu da makwabcinta ta Arewa. Atisayen, wanda ake wa lakabi da Fall Eagle Field Exercise a Turance, ya kunshi amfani da jiragen yaƙi na sama da na ruwa da kuma dakarun ƙasa. Ya kuma haɗo sojoji na musamman daga ɓangarorin biyu, inda za a kwashe wata guda ana yinsa, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito.
Muhammad Lalo ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wata ƙungiyar kare rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta gaggauta janye jerin sunayen wasu tsirarrun mutane 6 da ta ce su ne suka wawura dukiyar ƙasa. Daga Abuja ga Hassan Mainakaina da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da ta aikowa sashin Hausa na muryar Amurka ɗazu-ɗazun nan, ƙungiyar ta SERAP da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta gaggauta janye sunayen wasu ƴan tsirarin PDP da ministan labaran ƙasar Alhaji Lai Muhammad ke cewar su ne suka handame dukiyar ƙasa. Maimakon haka, ƙungiyar ta SERAP ta ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta fito da cikakken jerin sunayen waɗanda ke da hannu wurin wawure dukiyar talakawan Najeriya. Cikin mutanen da aka bayyana cewar sun wawure dukiyar ƙasa, mutane 6 ne ministan labaran iya bayyanawa. Na tambayi wani jigo a jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan Jigawa, Alhaji Sula Lamido, ko me zai ce bisa wannan kalubale?
Sun ce to tun da ke mu da kun kuka sata ko ba su gane ba, to kun kuka sata su ne kamar sojin campaign din Buhari da NPDP ne suka zo ka kawo kudaden su na satar aka zabi Buhari, saboda haka kudin da ka rena bujin irin cin APC idan an ci mu barayi ne kaza kaza kaza, so shikenan wannan gwamnatin kaji ko barayin PDP suka mu ciki aka yi fito da kawai wannan gwamnati yar kwarayi ce.
Kenan mu za ku mai da kudin bazan kai da dai.
Eh, sai muka shi ne ai ta kudin sabon sa ai kan kuturuwa ne yake cewa wasa kuturuwa ce.
Ina zuwa Alhaji Sula Lamido, amma ai jam'iyyar ku ta fito ta nemi gafara daga wurin ƴan Najeriya. In haka ne tun farko kuma me za ku nemi gafara?
Idan an yi kura-kurai a siyasa a jin shugabancin Najeriya, fine, ba ta zan kuskure ku yi afana afuwa. Amma ai yanzu da aka zo tun da an nemi mulkin ainihin waliyan Allah, abinda ake cewa a PDP mun yi, wannan ƴan ɓararin ƴan PDP ba sa yi.
Wani na hanyar daman shugaba Buhari kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe, Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tikau, yace yana da ja akan wannan magana na Sula Lamidon.
Ban yarda da wannan magana na tsohon gwamnan Jigawa Sula Lamidon. Ya sani wannan din kamar yana ma exposing mutanen PDP da ma cewa ba su da wani aiki sai sata kudi. Gane a Najeriyan nan kaf mutane sun fito kansu da farkwatar su sun rabi Buhari a lokacin, su kuma suna can mutanen PDP busy raba kudin makamai. Ni din na an kira ni Abuja akan a bani kudi yiwa APC sun kuru, nace ni bana cin amana.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
a gaida Hassan Mai na kaina. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya Kiristoci murnar zagayewar bikin Easter kamar yadda za ku ji a rahoton Alphonsus Okorigwe.
Shugaba Muhammadu Buhari a cike da farin ciki ya taya al'ummomin Krista murnar zagayowar bikin Easter, inda ya kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da lokacin bikin, su kaunaci juna da su kuma guji munanan kalaman da na iya haddasa rashin jituwa a cikin al'ummomin kasar. Babban mai taimaka a shugaba Buhari a fannin yaɗa labarai, Malam Garba Shehu, ne ya bayyana haka a madadin gwamnatin tarayya a hirarsa da muryar Amurka jiya Asabar.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana cikin murna da farin ciki yayin da ya murna da ƴan uwanmu mabiya addinin Kirista a wannan biki da ya zo na Easter. Kuma yana bada tabbacin cewa wannan lokaci na Easter lokaci ne mai mahimmanci ga mabiya addinin Kirista. Kuma yana fata cewa za a kuma lafiya a zama lafiya. Yana bada cewa ƴan Najeriya mabiya addinin Kirista da waɗanda ma ba mabiya wannan addini ba za su ɗauki kyakkyawan darasi da dawowar hali na Annabi Isa alaihi salam, wato Jesus Christ. Kuma yana fata cewa a yi amfani da wannan dama a nuna soyayya ga juna, ji munanan kalamai da tsauraran ra'ayi da ke jawo fitina da rashin a ƙasa. Sannan kuma ya yi amfani da wannan dama yake godiya da al'ummomi daban-daban na sa waɗanda ba da goyon baya ga gwamnati, musamman wajen yaƙi da ta'addanci da kashe-kashe da ake yi da fitina iri-iri a ƙasa. Kuma yana fata cewa dukkan 'yan ƙasa kuma sun san zaman lafiya za su ci gaba da ba da ƙoƙari da kuma taimako ga jami'an don a maganin fitine-fitine a wannan lokaci.
Malam Garba Shehu ya ƙara da cewa
shugaban ƙasa ya yi amfani da wannan dama kuma ya nuna cewa gwamnatin ta fara muhimman ayyuka waɗanda suka shafi titina da kyautata wutar lantarki. Kuma yana albishir ga 'yan Najeriya cewa wannan domin saɓi ne ayyuka manya-manya irin waɗannan suna da da za a yi ƙasa daban-daban na ƙasa. Ya ce 'yan Najeriya murna kan samo waɗannan 'yan mata na makarantar da shi a jihar Yobe da aka samo su. Kuma yana fata cewa ba wani lokaci ba duk wasu ma da suka rage da waɗanda suke na Chibok duka za a yi ƙoƙari a dawo da su don su ci gaba da rayuwa cikin farin ciki tare da sauran iyalansu.
Haka kuma babban limamin ɗarukar Katolika a jihar Imo, Anthony Obinna, a takardar da ya rattaba hannu a kai wacce aka raba wa manema labarai jiya, ya yi kira ga al'ummar jihar da su kasance masu kishin gaskiya domin Easter lokacin nasara ne, kuma dama ce Allah ya baiwa al'ummar jihar su maido da mutuncinsu su kuma kukutar da kansu daga mulkin kama karya da zalunci. Daga bisani dai wasu sun bayyana farin cikinsu suna cewa
suna Hello Gregory. Bakin Easter dai muna nan muna girmama Ubangiji, muna tunawa da lokacin da shi Ubangijinmu Yesu Almasihu ya sha wahala ya kuma fanshe mu daga zunubanmu, don mutuwa ɗin domin zunuban ne. Easter yana kawo farin ciki ga dukkan Ecclesia. Ecclesia ba Katolika kare ba, yana kawo farin ciki ga kowane mutumin da ya danganta ga Isa Almasihu. A danganta ga Isa Almasihu shine ya yarda cewa Isa Almasihu mai ceto ne, a ceton kuma ceton akan gice ne.
Sunana David Kamai. Wannan bikin Easter nan lokaci ne wanda Kiristoci suka yi azumi na kwana 40, Isa Almasihu ya mutu a kabari ya tashi. Abun ya nuna mana yadda za mu yi zaman lafiya da mutane. Wannan lokaci ne wanda Kiristoci muna kira da babban murya su zauna su so juna su yi zaman mutunci da kowa da kowa.
Sunana Isaac Dominic Wanti. Gaskiya yau ranar Pasca ina cike da murna. Murna na kuma domin Yesu ya ci nasara akan mutuwa ya ba mu ceto. So yau gaskiya ina cike da murna na biki na murna sosai a zuciya na.
Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonsus. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar kafin mu sake dawowa, inda su ma mabiya addinin Kirista a Nijar ba a bar su a baya ba wajen gudanar da bukukuwan Easter. Ga rahoton Sulaiman Mana Barma.
Majalar Iglesia Assembly de Dieu kenan dake unguwar wadata birnin Yamai, inda Kristoci maza da mata ke gudanar da shagulgullan tunawa da ranar sallar Pak ko kuma Easter da ake karramawa a farkon watan Afrilun kowace shekara. Reverend Pastor Sabo Baciri ya yi min ƙarin haske akan abin da ake nufi da wannan sallah.
Wannan rana an keɓe ta ne don tunasar da kowa da aikin da Ubangiji ya da alherin Ubangiji ya ƙamnace mu har abada, ya ƙamnace mu ƙwarai, don haka aiko ɗansa haifaffe shi kaɗai Isa al-Masihu ya zo ba da shinin shi. Wannan rana tunani ce, rana addu'o'i ce, rana murna ce kuma. Isa al-Masihu ya mutu kuma dan zunubai ya mutu. Ya tashi dan saboda Ubangiji Allah ya karbi mutuwar shi, ya karbi shinin shi. Dan saboda maganar Allah ta ce cikin mutuwar Isa al-Masihu duka duniya sun same ceto.
Kin sallar ta Ista a wannan karan ya kasance wata dama ta tabbatar da wasu a matsayin waɗanda suka ƙara ba da gaskiya ga addinin Kirista, inji Isiya Abubakar da ke matsayin na hannun daman fasto a majami'ar ta wadata.
Yau dai an shirya an yi baptisma waɗansu mutane da aka yi ba horo, saboda dai sun karɓi Yesu kuma sun bi hanya tare da shi. Kamar baptisma yana nuna cewa alƙawari ne ka ɗauka da kai da Allah, za ka bi Isa al-Masihu. In an kai maka baptisma, alƙawarin naka ya tabbata kenan.
Gwamnatin Nijar a ta bakin kakakinta ministan raya al'adu Asmanu Malam Isa da ke taya Kiristoci murnar wannan sallah, ta yi ba da kyakkyawar fahimtar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan ƙasa.
Masu addinin Kirista ko masu addinin Musulunci ko wasu masu addinansu daban, abokan aikinmu ne. Zan yi musu barka da sallah, kuma zan yi musu fatan alheri. Allah ya sa ai wannan sallar shigulgulan na sallar fak lahiya a ƙare su lahiya.
Batun zaman lahiya na daga cikin abubuwan da shugabannin addinin Kirista suka ce suna sakawa akan gaban sahun abubuwan da ke mamaye baki ɗayan addu'o'in da suke yi a kowane lokaci. Sabili kenan da suka buƙaci talakawa da hukumomi su kasance masu tsare gaskiya.
Dukkan wani tashin hankali da kaga ana ta yi cikin ƙasashe, duk wannan rishin ba da gaskiya ne ga kubutasuwar da Ubangiji ya bada. Roƙon da nake Niger duka mu zamana cikin lahiya. Ka san kucece kucece kin da ake yanzu ma an kama wasu ko da dai su ma ana calahin ba daga gwamnati ba gade ne. Ya kamata a yi sulhu, ya kamata a wannan lokacin a sasanta ma juna, a yi ma juna gahara, a karbi juna, a rungumi juna, a zamana uwa ɗaya uba ɗaya, shine Allah ke so.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule. To yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda gwamnatin jihar Kano ke jiran majalisar masarautar Kano da malaman jihar su kammala ƙarƙara daftarin dokar da za ta daidaita sha'anin iyalai. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Muna nan da haɗin gwiwa da masarautar Kano za mu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai, musamman ma mutanen da suke da ƴaƴa da yawa kuma ba sa iya ɗaukar nauyinsu. To za a ga irin doka da za a fito da ita, saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu, musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai. In an saki mace ta haihu ƴaƴa biyar, bakwai, takwas, ƙananan yara, an sake ta bata wannan gida, mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya ɗaukar nauyin waɗannan yara ba, ƙarfin su dinga kwana a tsoro, su dinga tafiya bakin titi da sauransu. To duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayinmu na wato musulmi, dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, gwamnan Kano. Sai dai a zantawa da muryar Amurka mai martaba sakin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu. Ya ce kwamitin da majalisar masarautar Kano ta kafa na karɓar gudunmawa daga malamai game da wannan batu na nan na aiki.
Mu wannan doka dai cincinin mun fitar da dokan nan ta farko, hawa da kicewa draft. To ba ma san mu yi gaban kanmu mu je mu ce wa mutanen nan ba za mu saurare su ba. Amma da yawa daga cikinsu yau shekara ɗaya muna bin su, ba su ba mu abin da suka ce suna da tsokaci a kai ba. Abin da muka ce wa malamai, a duba dokan nan, abin da kuka yarda da shi a ciki ku faɗa, abin da ba ku yarda da shi ba ku faɗa, ku gaya mana hujjojinku, kuma ku ba da shawara in wannan matsala ce ya za a magance ta. Abin da kuma kuke gani ya kamata sa a cikin dokan nan wanda ba a sa ba ku ba mu shi. Mun samu wasu yanzu sun kawo, idan an kawo za a tattara waɗannan abubuwan, za a duba wanda yake za a ɗauka a saka ciki, za a saka wanda yake muna buƙatar mu koma wajensu mu sake mu harasu za mu yi.
Haka zalika Malam Muhammad Sanusi na biyu ya yi ƙarin haske dangane da ƙunshin dokar da kuma alfanunta.
Abinda zai taimaka wajen harkar almajirci a nan abubuwa ne kamar guda uku. Na farko, tabbatar da cewa kowane mahaifi ya san cewa wajibi ne a kansa ya dauki nauyin ɗansa. Na biyunsu shine sanin cewa shari'a ta zo da ka'idoji na waɗanda za su ɗauki nauyin ƴaƴa idan mahaifi ba zai iya ba. Na uku shine harkar marayu da yadda ake raban gado, da yadda ake kula da su, da yadda za a rike su, da kuma harkar saki.
Sarkin na Kano ya ce la'akari da muhimmancin wannan doka, yanzu haka hukumomin jamhuriyar Niger na kokarin samun daftarinta domin dabbaka ta a can kasar su.
Ina zaune a nan, shugaban kasar Niger ya aika min minista da sarkin da magara suka zo wajena suka ce sun ji labarin wannan dokar da aka yi, suna so na zo Niger ne magana da malaman su, magana su suna sosai. Saka mu kuma muna farin ciki, muna murna idan Allah ya sa sun yi duk kasar musulunci inda aka yi gyara ne, saboda abubuwa ne wanda ake yi da sunan al'ada ba da sunan addini ba. Kuma abin da suke haifawa arewacin Najeriya shi suke haifawa Niger.
Me martaba sarkin Kano kenan Malam Muhammad Sanusi na biyu, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da kasancewa da mu a sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa.
Gaskiya a yanzu kinga zamani ya riga ya canza. Saurayi zai zo in yarinya ta tafi unguwa, ya zo ya dauke ta a gidan ta je unguwar kuma ya kai ta gidansu. Wataƙila idan saurayin mai hali ne ko ɗan gidansu masu hali, idan kika duba cikin motar shi zaki ga abun kayan hada shisha, sai hada shisha yau da gobe tun yana sha a gabanta, zai ce ke ma baby ɗan ta ba.
Shirin Idan Kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana kenan. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Da farko dai, shan miyagun kwayoyi a 'yan shekarun nan ya zama ruwan dare ga magari, musamman ga mata a ƙasashenmu na Afirka, tun ma ba irin su Najeriya, Niger da sauransu ba.
In har ka ga mutum ya sha abu, dama can abin nan yana dan burge shi, yana bashi sha'awa, to sanadiyan wani abin sai ya ce shi ma bari ya dan ji yaya abin yake.
Hakan yasa wasu ke ganin lamarin na da alaka da rugujewar tarbiyya da ma taɓarɓarewar zamantakewa. Hakan kuma yasa a watan Oktoban bara, Majalisar Dattawan Najeriya ta kada ƙararrawar cewa jihohi 19 na fuskantar barazanan shan miyagun kwayoyi, musamman a jihohin Kano da Jigawa, inda majalisar ta bayyana cewa kwalaban maganin tari fiye da miliyan 3 ake sha a kowace rana a Kano da Jigawa, a tsakanin 'yan mata da matan aure da mata ma'aikata, har da ma mata da suke gudun hijira sanadiyar rikicin Boko Haram, wanda suka tsunduma tsundum cikin harkar shaye-shaye. Malam Umar Jamma Julde ƙwararren likita ne a fannin kula da masu fama da matsalar ƙwaƙwalwa a asibitin Kwari a jihar Sokoto, ya fara mana bayani kan dalilan da yasa mata suke shiga harkan shaye-shayen miyagun kwayoyi.
To gaskiya lamarin ya riga ya bazu a cikin al'umma, ya shiga da ba a ganin su game da mata, saboda mata a lokacin ba su ke shan taba ba, yawanci mata su suna kyamatar irin shan taba, sigari da sauransu. Talente sun san daga shan taba sigari ne sai ya koma ga shan taba wuyi. Yanzu sai wasu shaye-shaye suka fito, waɗanda suka je kamar ya yi musu daɗi, saboda damuwoyi iri na rayuwa daban-daban, ya sa mata suka fi suka bazala cikin wannan shaye-shaye. Amma tunda wasu abubuwa na maye suka fito da aka ake abin nan yanzu, shine sai suka ga yafi musu dacewa. Misali kamar sodium din nan, syrup, citotolin, da ga wannan suka zuba cikin dan gwangwanin Pepsi Cola ko Coca-Cola ko menene haka, nan suka ba suna sha. Ai, ba haka san ko akwai wani abu da ake sha na mai. Shi yawanci shi suke sha yanzu, kuma suna shan irin su kamar su retinol din nan. Wani kwayar magani ne retinol wanda take sa mai tana kawar da tunani da hankali sai abin nan. Yawanci dai irin matsaloli na rayuwa da yake kawo su damuwa, sai su ga cewa gwamnati ta wannan abin ya san musu da hankalinsu. suna tsammanin za su samu kaman temporary relief haka na za su samu dan wani yanayi abin ya kauce sauki ga damuwa na rayuwa wani sa'anin aure wani sa'anin harkar yau da kullum wani nauyi na iyali duk abin ya dame su sai su ga cewa gwamnati su samu su dan sha wasu abubuwa don su kawar da wannan damuwa sai su ga abin ya zama masifa.
To wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarshen wannan hira da muka yi da Malam Umar Jammu Julde. To yanzu kuma Abuja muka nufa inda wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya gana da ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalong wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kan matsalar shaye-shaye da ke ci kamar wutar daji.
Ai su matasa su ne muke buge kirji da su domin gobe. Amma uwar magana ita ce rashin aikin yi talauci tana da babban illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana gani kamar bari ya rabu da damuwa amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba.
To madalla Baraka Bashir a Kano ta jiyo mana daga bakin matan kansu waɗanda ba su faɗi sunayensu ba akan dalilan da ya sa mata suke rungumar shaye-shaye a zamanin nan ga abin da suka ce.
In har ka ga mutum ya sha abu dama can abin nan yana dan burge shi yana bashi sha'awa to sanadiyan wani abin sai ya ce shi ma bari ya dan jiya ya abin yake. To ai tun a asalin tarihi dai a duniya ma dai da kasar Hausa an san cewa ba a san mata da shaye-shaye ba maza aka sani to maganan cewa maza suke koyawa ma babu shi.
Gaskiya a yanzu kin ga zamani ya riga ya canza. Saurayi zai zo in yarinya ta tafi unguwa yazo ya dauke ta a gidan ta je unguwar kuma ya kai gidansu. Wataƙila idan saurayin mai hali ne ko ɗan gidansu masu hali idan kika duba cikin motar shi zaki ga abun kayan hada shisha sai hada shisha yau da gobe yana sha a gabanta zai ce ke ma baby dan ta ba ko riga kun zo kun lallace kuma abin da zai baki mamaki shine idan ya riga ya koya miki daga naira 1 zuwa 100 in kina son wannan kayan shaye-shaye zai iya siya zai baki ke kuma sai ki ba wasu to hankali hankali akwai mutanen da su ba su da aiki sai gaskiya siyan kayan shaye-shaye suna ba ƴan mata
danalin magani ne dan uwa.
Masu sauraro a nan za mu dakata, amma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban ƙarshen wannan shirin. A wannan sabon shirin na idan kwaya ta narke fa da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida da Hafsat Maina Muhammad. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Amurka ta kawo cikas ga wata bukata da aka gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, bukatar da ta nuna a binciki zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun Isra'ila suka yi akan Falastinawa waɗanda suka fito domin yin zanga-zanga a yankin zirin Gaza. Wani jami'in diplomasiyan Faransa ne da ke kwamitin ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Faransa matakin da Amurka ta ɗauka na daƙile bukatar ta neman a gudanar da binciken. Hukumomin yankin Falastina sun ce akalla mutane 15 da karin Isra'ila suka kashe a ranar Juma'a, sannan mutane sama da 750 sun samu raunuka daga harbin bindiga. A jiya Asabar aka yi jana'izar waɗannan mutane, inda malata jana'izar suka riƙa kiran da a ɗauki fansa. A yau Lahadi, Kristoci a sassan duniya suke bukukuwan Easter, ranar da suka yi amanna cewa Yesu Almasihu, wato Annabi Isa alayhis salam, ya tashi bayan da ya mutu. Wannan rana ita ce mafi girma cikin bukukuwan da Kristoci ke girmamawa a shekara. Dubban mabiya ne suka taru a dandalin St. Peter's Square da ke Vatican domin sauraron jawabin Papa Roma Francis na shekara-shekara.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 5 agogon Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfi da Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa. Salamu alaikum.